أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangana addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Darasin da ya gabata muna bayani dangane da mahangana alkur'ani mai girma, dangane da abin da ya shahi sifa na gurur, inda muka ce wannan sifa din alkur'ani bai shajja mutane ya kasance sun lizimce ta. Ba haka ba, alkur'ani yakan tsoratar da mutane, yakan tsawatar mutane da ya zamanto sun nisance wannan mummunan sifa din sakamakon irin hadarin da take dauke da shi. Kuma kasantuwanta sifa ce daga cikin miyagun sifofi wanda shedan na harko wanda yake shine babban makiyi ga dan Adam ya zamanto ya sifantu da wannan sifa din har ya kasance ya kai shi ga abin da ya kai shi. Saboda kenan wannan sifa din mummunan sifa ce. Hakanan zamu iya gani cikin ayoyin da muka ambata, mu ambaci cewa Allah subhanahu wataala lokacin da yake bayani dangane da kissan Annabi Nuh alaihi salam, inda ya nuna mutanen Annabi Nuh abin da ya hana su imani da shi shine suna ganin cewa na harko dai shi mutum ne kamar su, sun kiyasta shi da kansu, cewa ba su gani wani falala wanda addakai tsakanin shi da su balantana ya zamanto sun bi shi. Hakanan kuma suka dawo ga mabiyansa cewa mabiyan shi wanda suke biyayya gare shi wasu mutane ne badiyar ra'ayi araziluna, wasu mutane na kaskantattu wanda suke ba su da hali, ba su da wadata, mutane masu raunin tunani. Saboda haka ba wani tunani bane su kai na kwarai har ya zamanto sun fahimci cewa abin da kake hudiya gaskiya ne, kawai haka ne kawai suka bika. Saboda haka a ƙarshe ma suka ce kai mu ba mu ganin wani falala wanda kuke da shi wanda ba mu da shi, dama ba sun haka suke ba. A ƙarshe kawai suka ce ƙarya ne yake, kuma suka ƙaryata shi. Kenan wannan zamu iya ganin alkur'ani yana ishara akan cewa sannu-sannu ne idan mutum ya hawo mataki na gururi yana ganin cewa shi ya yi waninsa, ko kuma yana ganin wani bai kamata ya zamanto ya yi shi ba, saboda wasu abu wanda yake tattare da su arziki ne, makami ne, ilimi ne, ko abin da ya kama da haka. Saboda haka kenan duk lokacin da mutum ya bi wannan matakin ɗaya bayan ɗaya zai kai marhala na girman kai wanda zai sa shi ya zamanto ya ƙaryata Allah subhanahu wataala, hakanan kuma ya ƙaryata annabawan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka gani. A ƙarshe suke cewa kamar yadda ya zo a cikin aya ɗin, qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Suka ce ya kai Nuhu ka yawaita mujadala da mu, ka bayyana hujjojinka mun ba da ansa, ka gaya mun gaya, saboda haka ba wata natija wadda za mu cimma, kayewaita mujadala. Yanzu abin da muke bukata shine kawai abin da kake alƙawari na azaba din nan, shikenan kawai ka zo da shi. In kunta minas sadiqin, indai har gaskiya kake. Su da ba wai son suke su cimma natija ba na imani, ko kuma su fahimci abin da yake cewa. Su da mutane ne wanda suke manyan mutane kuma sarakuna, suna ganin kenan duk lokacin da wani yazo yana neman ya shiryar da al'umma, al'umma za ta bi shi, kenan su makamin nasu zai gushe. Kan wannan asasan ne kasance ba su san ya zamanto wani yazo da wani abu wanda su ba su suka zo da shi ba. A ƙarshe suka ce ya yawaita musu mujadala, a ƙarshe ma kawai suka ce in ya isa ya zo da abin da yake yin alƙawari da shi. Kenan wannan zamu iya ganin yanda gurur zai iya kai mutum marhalan da zai kalubalanci annabawan Allah subhanahu wataala, kuma ya kalubalanci Allah subhanahu wataala har ya ce masa ya zo da azaba wanda ya alkawali inda ya kasance yana da gaskiya. wannan duk sakamakon gurur ne. Gururin da suke dauke da shi na ganin cewa su sarakuna ne, su a cikin mujtama suna da babban mauki'iya, suna ganin cewa al'amura na hannunsu, suna da iko, suna da dukiya. Saboda haka suna ganin kenan duk wani wanda yake ba su ba dole ya kasance kasa gare su. Bai wa a ce wasu mutane talakawa ko wasu mutane suna ganin cewa suna da raunin hankali ya zamanto sun zo sun zama wani abu a cikin mujtama, ba su son haka nan. Saboda haka suka kareta. Kenan wannan zamu iya ganin wannan sifa din mummunan sifa ce, kuma sifa ce na mutane jabbere, mutane masu girman kai wanda suka kangare ma annabawan Allah subhanahu wata'ala, wanda suka kangare ma Allah subhanahu wata'ala, suka rike shaydan a matsayin jagoran su, suka yi koyi da shi a cikin wannan gururi wanda yake shine harkon wanda ya sabi Allah subhanahu wata'ala da shi, kuma har ya zamanto ya kai shi mustawa na girman kai, yayi ma Allah subhanahu wata'ala girman kai, amma ya iddiayin cewa shi ma ubangiji ne, yace ana rabbukumul a'la. Saboda haka wannan sifa tana da khutura sosan gaske. Duk lokacin da mutum ya yi sake yi wasa wannan sifa din ta girku a cikin zuciyar shi, to za ta kawo wani shamake ya zamanto tarihi wannan zuciyar nashi. Baya ganin kowa sai kanshi, ko da al'amarin gaskiya ne ba zai bi ba, saboda yana gani ya samu gurur kanshi. Saboda haka kenan mutum yayi hankali, yayi kokarin ganin cewa ya yaki zuciyar shi, yayi kokarin ganin cewa ya tarbiyantar da zuciyar shi, yayi kokarin neman kyawun dabi'a ko da yaushe kasance yana muraqaba, yana muhasaba, har ya zamanto ya kai ga natija wadda take ake fata a cikin wannan majalin. In ba haka nan kai tsaye mutum zai samu kanshi wal azbillah a cikin wani yanayi wanda zai kai shi ga kafirci wal azbillah. Haka nan in zamu duba a cikin kissan Annabi Shu'aib shi ma alaihi salam, mutanen shi ya suka yi mu'amala da shi, me suka gaya mai, suke cewa qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul, suka ce ya Shu'aib mu ba mu fahimtan mafi yawan abin da kake bayyanawa. To sai suka dauki mawqifi na tajahulin duk wani abin da zai gaya, ko da yayi bayani, ko da yazo da hujjoji na hankali, ko da yazo da hujjoji na shari'a, ba za su yadda ba, sai su yi kaman ba su fahimci me yake cewa. To suna jahiltan wannan al'amura din da gangan. Wa inna lanaraka fina da'ifa, kuma suke cewa kai mu bari mu gaya maka hakikatan, mu muna ganin cewa kai wani mutum ne wanda yake mai rauni a cikin mu, ba wani makami bane a gare ka na mujtama, ka zo kana wannan da'awa din, sannan kuma ba wani makami bane a gare ka na dukiya, wanda za mu ga dukiya tana hannunka, arziki yana hannunka, duk wannan al'amura din ba mu gansu gare ka ba. Saboda haka muna ganin kenan kai idan mun kiyasta ka da kanmu, muna ganin kenan kai wani mutum ne wanda yake mai rauni a mustawa na dukiya, haka nan a mustawa na kudura, muna ganin kai wani mutum ne wanda yake mai rauni. Walaula rahtuka la rajamnak, haka nan kuma suke cewa ba don ashirarka ba, ba don mutanenka ba da muke jin tsoron su, ko kuma muna ganin izzan su, to la rajamnaka, da mun jefe ka. Wama anta alaina bi aziz, sannan kuma kai ba wani mutum bane wanda yake mabuwayi dangane da mu, watan duk abin da muka so mu yi akan ka zamu iya mu yi, muna da kudura na dukiya, muna da kudura na siyasa da abin da ya kama da hakan. Abu guda ya hana ya zamanto mun dauki wannan matakin akan ka shine cewa kana tare da ashira, kana tare da jama'a in kabilanka, wanda muna ganin kenan in har mun taba ka, to muna da matsala da su, kawai su ne muke kallo muke kyale ka, izzan su muke kallo muke kyale ka. To wannan mutanen sun manta da izza na Allah subhanahu wata'ala, suna kallon izzan mutane. To amma abin da muke so mu fahimta a nan wurin cikin wannan aya mai girma shine cewa su wannan mutane su ma sukan kiyasta kansu ne da annabawa. Na harko suna ganin kenan su sun yi shi bangaren dukiya, sun yi shi bangaren kudura. Saboda haka suna ganin cewa shi mai rauni ne a cikin su, sannan kuma na biyu suna ganin kenan su abubuwan da yake gayawa suna nuna cewa kaman ba su fahimtar me yake gayawa don kar a ce zamanto ya samu ya yi iqna'in su a ƙarshe zamanto sun bi shi kenan wannan gurur din da suke dauke da shi a cikin zuciyarsu shi ya sa musu wannan girman kai shi ya sa musu wannan tunani suna ganin babu wani wanda ya dace zamanto a ce ya hisu kuma ta bangaren dukiya ne kuma ta bangaren ilimi ne ko bangaren makami ko abin da ya kamata haka saboda haka suna ganin kenan duk wanda ya zo da irin wannan kudura din koda waka ne yana da wannan kudura din to za su yi tajahulin shi za su nuna cewa su ba su ga wani kudura ba su ba su ga wani abba kawai saboda makamin su ne suke kiyayewa mawqin su ne suke kiyayewa to amma me inge za su yi zuwa ga wannan mummunan dabi'an inda zai kasance za su tsaya gaban annabawansu su ki imani dun da hujja ya bayyana musu gururin da suke dauke da shi wanda ya sabbaba musu girman kai shi yasa ya zamanto sun yi girman kai ga annabawan Allah subhanahu wataala a karshe suka ki imani da su suka yi girman kai ga Allah subhanahu wataala kinan yana nuna mana alqur'ani yana bayyana mana waɗannan ayoyi yana bayyana kisan waɗannan annabawan nashi da kuma al'ummunsu da abubuwan da ya hana al'ummunsu mafi yawan sai zamanto sun yi imani da annabawa kan cewa daga mawqin gurur ne gururi ne ya sa musu girman kai har ya zamanto suka kangare suka ki imani da annabawan da Allah subhanahu wataala ya aika musu duk da cewa sun ga hujjoji da kuma dalilai kwakwara ga su waɗannan annabawa din amma sun ki imani saboda me saboda wannan abin mummunan sifan da suke dauke da ita na gururi kinan lazim ne kasance mun dauki ibra a lokacin da alqur'ani mai girma yake bayyana kissa da kuma tarihi na annabawansa da al'ummar annabawansa da abin da ya wakana tsakanin su na ƙaryatawa da kuma rashin imani lalle yana bukata ya kasance mun dauki ibra ya zamanto mun dauki wa'azi mun dauki darasi kasantuwan cewa mu yi bincike menene illan da yasa wannan mutane su ƙaryata annabawansu tare da cewa annabawan sun zo da mu'jizozi annabawan sun zo da ayoyi da hujjoji bayyanannu amma sun ki imani da su me yasa suka ki imani da su alqur'ani ya ishara kan cewa dewa daga cikin abin da ya hana mutane imani shine gururin da suke dauke da shi wanda ya sa musu girman kai a cikin zukatansu sakamakon ababen da Allah subhanahu wataala ya ba su nan imomi na dukiya ko na makami ko abin da ya kama da haka kidan lazim ne zamanto mutun yayi kokari ganin cewa wannan sifa din bata mamaye shi ba yayi kokari iya gurgudo ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi daga dukkan wani abu wanda zai samu ya kujubo ko kuma gururi a cikin zuciyar shi hakan in zamu duba dangane da wannan kenan aya a cikin suratul hud aya ta 91 hakan in zamu duba a cikin suratul zuhur aya ta 51 zuwa ta 52 suratul zukhruf Allah subhanahu wataala yana bayani dangane da annabi kissan annabi Musa da Fir'aun Allah ta'ala yake cewa wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin wala yakadu yubin wannan aya din ma zamu ga din ma zamu irin da a wanda fir'aun yayi a cikin mutanansa yake kokarin ya zamanto ya rude su ya yaudare kwalan su da mutun da yake dauke da gururi cikin darasin da ya gabata mun bayani kan cewa kalmar garur tana nihin mutun da ya kasance kenan ya rudu da kansa wanda galiban misdaki wanda yake barizina ta shine shedan wato mutun da ya kasance garur mutun da kenan ya rudu saboda haka yana ganin cewa zai iya rudar da sauran mutane zai iya yaudare su hakanan kuma zai iya farlanta musu ra'ayinsa ko kuma abin da ya kama da haka to fir'auna nan wurin saboda yana a kimma na gururi hakanan ma yana a kimma na girman kai haye idda'in rububiyya zamu ga kenan ya zamanto kenan shine yake masala wannan sifa din a cikin wannan aya din yake tambayan mutanansa yana kokarin ya zamanto ya yaudare su ya rudar da su kuma ya zamanto ya ruhe musu hankalin su kamar yanda shi ma hankalin nasa ya ruhe saboda gurur din da yake dauke da shi yake tambayar su ba ni bane nake da mulkin Misr ba ba ni bane Misr take hannu ba ni nake mallakanta ba ba ni bane shugabanta ba ba hannuna take ba wannan koramu wanda suke gudana karkashin benaye na da gidaje na ba ku ganin su ne ba ku gani irin wannan kudura ba ku gani irin wannan izza afala tubsirun ba ku gani irin wannan abu awaben yake cewa ko shi ne yafi alkhairi ko kuma wannan yake kiyasa kanshi yanzu da annabi Musa yana ganin kenan wani mutum ne wanda yake wulakantacce bai da arziki hakanan kun baya da wani makami kayan da yake sama bai wuce sandan shi ba da kayan sufa su ga ton kayan kada wanda suke tare da shi na gashin dabobi saboda haka ne ina ganin shi ya hish ta kowane bangare janibin dukiya ya hish hakanan janibin kudura ya hish saboda kan wani asasi zai zo bi shi wannan kenan duk mutun yayi tunani cikin wannan ayan zai ga kenan abinda yake ingaza fir'auna yana irin wannan manganu ya tsaya kyam yake imani da annabi Musa alaihi salam ba abin ya kai shi mahallaka shine gururin da yake dauke da shi wanda ya sabbaba mai girman kai ya zamanto ya tsaya gaban annabawan Allah subhanahu wataala yayi girman kai ga Allah subhanahu wataala yake imani har abin ya kai shi ga halaka wal azbillah kenan wannan darasi ne gare mu kuma wa'azi ne gare mu mutum yayi kokarin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi da irin wannan miyagun sifofi ya ga cewa ya sifanto da sifofi na kwarai ya kyautata dabi'unsa domin ya zamanto ya samu sa'ada na duniya da na lahira da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin